من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 18 ga watan Rabi'ul Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 10 ga watan 10 na shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisi na 108 karkashin babin da muke magana kan mata ta uku cikin matan manzon Allah da ya aura ita ce ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita bayanin da muke yi karkashin tarihin wannan mata ta uku cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna kokarin duba darussa da hukunce-hukunce da fa'idoji da kissar da muka karanta ta kunsa wacce take da alaka da kirkirar ƙarya da jingina ta ga wannan mata ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ƙarya kuma wacce take yi muni ƙarya wacce ta yi muni na jifanta da alfasha to idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun duba fa'ida ta 17 daga wannan kissa ta kirkirar ƙarya a jefi ummuna Aisha da ita wacce ta kunshi tuhuma da zina za mu tashi kan darasi na 18 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa daga cikin darussan da za mu fita da su ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta wacce ta fito mana da falalar ummuna Aisha Allah maɗaukakin sarki yadda da ita za mu fahimta daga kissar cewar abun so ne a mahanga ta addinin musulunci sadar da zumunta ko da kuwa waɗannan dangi naka su ba sa sadar maka kai ka sadar musu ko da wannan dangi naka suna cutar da kai kar ya hana ka ka sadar musu da zumunta mun ɗauki wannan darasi daga ita wannan kissa da muka karanta ta ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita wannan darasi a ina muka ciro shi cewar abun so ne a karantarwar addinin musulunci sadarwa dangin ka koda su suna yanke zumunci sa'annan kuma sadarwa dangin ka koda kuwa suna cutar da kai mun dauki wannan darasi ne ƙarƙashin umurni da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa Sayyidina Abu Bakar Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi a kan cewar bai kamata abin da yake na sadar da zumunta wa danginsa don wannan dangi nasa ya cutar da shi cikin iyalansa ya ce ya yanke wannan zumuncin da yake sadarwa wane ne dangin sayyidina Abubakar? Misbah bin Athatha. Misbah dan ƴar uwar sayyidina Abubakar. ƴar uwar sayyidina Abubakar ba wai ƴar uwa wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ba, wacce suke ƴaƴan umomi da sayyidina Abubakar. To shi Misbah dan ta ne, kaga kenan sayyidina Abubakar yana da alaka da Misbah, alaka ta jini kuma ta kusa ba ta nesa ba. To Misbah yana cikin marasa abun hannu, yana cikin talakawa, fakirai, mabukata. To sayyidina Abubakar da ya duba dangantaka da take tsakaninsa da Misbah, kuma bugu da ƙari dan uwansa ne a musulunci, bayan dan uwansa na jini ne, wannan yasa ya rungume shi, yake sadar masa sadarwa wacce take ta ɗawainiya da hidima, wacce take ta aljihu. Yana ciyar da shi, yana tufatar da shi, kuma ya ba shi gurin zama, yana masa duk wata bukata gwargwadon iko. A nan za mu fahimta, ‘yan uwa, sadar da zumunta ba kawai wai ka taka ka je gurin danginka shi ne kawai sadar da zumunta ba. Rungumar danginka, idan Allah ya tallafa maka, ya tarfa wa garinka nono, ya sa hannunka na cuɗar bayanka, to yana daga cikin sadar da zumunta wa danginka. Marasa shi cikinsu ka rungume su, masu ƙaramin ƙarfi a cikinsu ka tallafa musu. Wannan yana daga cikin sadar da zumunta, ya ma fi takawa ka je gurinsu. Sautari da dama za ka ga mutum ya taka ya je so biyar, so goma, so sha biyar, so ashirin, so talatin, amma bai alheri ko nasisin kwabo ba. To mu sani cewar ‘yan uwa, sadarwar aljihu ta fi sadarwar takawa a ji. Wanda bai taka ya je ba, idan aljihunsa ya je za ka ga ya fi ka kima. Saɓanin kai da kake zuwa yau ka je gobe ka je. Jibi in ka je ma sai ka ga an gaji ma da ruwan naka. Ana ɗan jujjuya baya, ana ɗan nannokewa. Amma idan aljihunka zai na zuwa baya kai, ko kiran wayanka aka gani ana murna ana murmushi. Saboda haka ‘yan uwa mu na kula da manufofi na shari'a. Sadarwa da za ka yi wa danginka na aljihu ko shakka babu ya fi sadarwa da za ka yi na gangan jiki. Akwai buƙatar sadarwar gangan jikin ma, amma na aljihu yana sama da shi. Musamman waɗanda suke da buƙata, suke masu ƙaramin ƙarfi cikin danginka, to ka sani yana daga cikin sadar musu da zumunta, ka tallafa musu, ka taimaka musu, ka shiga cikin al’amuransu. Matuƙar kai Allah ya ɗaukake ka. Malamai suka ce, idan ka duba cikin kowane family, cikin kowane dangi, cikin ikon Allah, za ka ga mutum ɗaya Allah ya ɗaukake shi. Hikimar kuma da take sa Ubangiji ya ɗaukake shi don ya rungumi sauran dangi, ba wai don ya zama daga shi sai iyalansa ba, ramin kura daga ke sai ‘ya’yanki ba, don haka ba ne daga cikin manufofin da suka sanya Ubangiji ya ɗaukake shi, ya tallafe shi, ya ƙarfafe shi, ya wadatar da shi don ya rungumi danginsa, ya zamanto cikin danginsa ba mai cewa wayyo wayyo, haka na kwanan jiya, shekaran jiya ma haka. Matuƙar dai yana da ƙarfin, to abun kunya ne a gare shi a ce a cikin danginsa akwai wanda yake kwana bai ci, sai dai in ba shi da ƙarfi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ta yushi ma rufin asiri ne. Karka je ka tarar da mutumin da shi ma rufin asiri ne, alhamdulillah da yana samun damar ya ciyar da iyalansa, ya musu bukatunsu, ka ce kai ma sai ya maka, ba wajibinsa ba ne. Ba wajibinsa ba ne, ya kamata muna bambance wannan da wancan. Amma wanda yake da wadata, yake da rara na dukiya, abun kunya ne gare shi a ce a cikin danginsa akwai wanda yake kwana bai ci ba. Me zai da dukiya da ya tara, alhali gashi nan cikin danginsa wani na kwana da yunwa, wani yana cikin masifa ta bashi, wani yana cikin matsala. Wallahi akwai matar da ta kira ni, ya fi so nawa, da ƙarshen ma na daina ɗaga kiranta. Wai bashi ne mata kaka tutu, kuma ta rasa yadda za ta yi. Ga yara, mijinta gashi ba wani sana'a wanda yake mai ƙarfi. Duk wanda ta fuskanta cikin danginta masu abun hannu, sai su bijiro mata da lalata. Ita kuma ta ga ba za ta saba wa Allah ba a kan ranshi. kaga wannan tabewa ne ɗan uwa. A ce kana da dangi wanda suke cikin masifa ta bashi, suke cikin matsala ta rayuwa, kai kuma Allah ya tallafa maka, ya tarfa wa garin ka nono, amma koge zau saboda kekashewar zuciya. Allah ya shiryar da mu. To wannan kissar da muka karanta ɗan uwa, zamu fahimci cewar abun so ne sadar da zumuntawa. Danginka koda su basa sadar maka, koda su suna yanke zumuntar, sa'annan kuma koda suna cutar da kai, muka ce a ina muka ɗauko wannan fa'idar, ina muka ciro wannan darasi? Ƙarƙashin kissar sayyidina Abubakar, bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi, ya wanke ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita, bisa ga tuhuma da zargi da ƙazafi da aka mata na zina, sayyidina Abubakar sai ya fusata, ya ce yanzu mistah ɗin nan, irin sakayyar da zai mun kenan, duk hidimar nan da nake masa bai gani ba, maimakon ya gode mun kuma sai ya butulce mun, na bashi ci, na bashi sha, na masa sutura, na bashi gurin zama, na rungume shi duk bukatunsa ina masa, amma kuma irin sakayyar da zai mun kenan. Ya zamanto ƙazafi da za a yi wa ‘yata ta ciki na yana cikin na gaba-gaba, ya ce to daga yau na daina ciyar da shi, kenan sadar masa da nake ta hanyar yi masa ɗawainiya ta aljihu, daga yau na yanke. Sadar masa da zumuncin da yake ta hanyar yi masa hidima da ɗawainiya, ya ce daga yau ya yanke. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce a’a, hakan bai kamata ba. Ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu walyasfah. Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ya ce kada wanda Allah ya musu falala, ya musu yalwa, ya musu wadata ta dukiya, ya zamanto sun fi ƙarfin abin da za su ci, kuma suna da rara, su yi rantsuwa cewa ba za su ba wa makusantansu, danginsu, alhali su sun fi ƙarfin abin. Allah ya ce kar su yi haka. Allah ya ce su musu afuwa, ko da sun musu ba daidai ba, su musu afuwa, su kau da kai, su ma tunda suna wa Allah ba daidai ba, Allah zai musu afuwa ya kau da kai. Shin su ɗin ba sa so Allah musu afuwa? Sayyidina Abubakar ya ce eh, ƙwarai muna buƙata, muna fatan afuwar Ubangiji. Sai dawo da hidimar da yake yi wa mista, ya ci gaba da sadar masa. To ‘yan uwa, me za mu fahimta daga nan? Za mu fahimci cewar ko da kana ɗawainiya wa mutum, kana sadar masa, shi kuma yana cutar da kai, kar cutar wadda yake maka ya sa ka yanke ɗawainiyarka da hidimarka da kake masa. Sadar masa da zumunta da kake ta hanyar dukiyarka, kar cutar da kai da yake, cin ƙafarka da yake, kar ya sa ka yanke. Ai, ba don shi kake ba, don Allah kake, neman yadda Allah kake. To shi kuma a yau ko me zai yi, kar ya zamanto ya sa ka yanke. Kenan in za ka yanke don shi kake ba don Allah ba, in har zai cutar da kai cutar wadda sa ka yanke hidimar da kake masa, sadar masa da kake da dukiyarka, in har za ka yanke kenan don shi kake ba don Allah ba. In ko don Allah ne, kyautatawarsa, rashin kyautatawarsa, cutarwarsa, duka ba zai sa ka yanke sadar masa da kake ba, kai kana yi ne don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ‘yan uwa, mun san sadar da zumunta abu ne wanda yake wajibi. Ka sadarwa danginka da zumunci, wannan abu ne wanda yake wajibi. Allah maɗaukacin sarki haka ya bayyana mana cikin Alƙur'ani. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Haka Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane, ku yi takawa, ku ji tsoron Ubangiji wajen aikata umurninsa da nisantar hannunsa. Wannan ita ce takawa. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wanda ya halicce ku daga rai guda, ran annabi Adam babanmu alaihi salam. wa khalaqa minha zawjaha, sannan kuma wannan ran Allah madaukakin sarki ya halitta mata matarta. Annabi Adam an halitta masa matarsa daga gangan jikinsa, shine ma'anar wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, daga waɗannan rayuka guda biyu, ran Annabi Adam da ran Hawwa'u, Allah ya watsa aban ƙasa mazaje masu yawa. Mu dinnan duka daga Annabi Adam muke. Kullukum min Adam wa Adam min turab, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan ku daga Annabi Adam kuke. Annabi Adam kuma daga turbaya yake, da ita aka halicce shi, ita ce madar da aka halicci Annabi Adam da ita. Shine Allah ya ce ya watsa daga waɗannan rayuka guda biyu, ran Annabi Adam da ran Hawwa'u, ya watsa aban ƙasa mazaje masu yawa da mata masu yawa. Sai Allah a ƙarshe yake, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, nan ne gabar da muke so mu duba. Ku ji tsoron Allah, ku yi taqawa wajen aikata umarninsa da nisantar haninsa. Alladhi tasaaluna bihi, wanda kuke roƙon juna da shi, wane dan Allah ba ni abu kaza, wane dan Allah a ramin kaza. Kaga in an tashi zaka roƙi dan uwanka, zaka tambayi dan uwanka, kana tambayinsa dawa da Allah. Wane na hada ka da Allah ka zo, wane na dan girman Allah kar kai kaza, wane dan Allah ka kyautata ma wani. Kaga wannan sashe na tambayan sashe dawa da Allah subhanahu wataala, shine Allah yake daddadawa, kuma ɗabi'a ce ta mu. Wane da Allah yi kaza, wane da Allah kar kai kaza, shine tasaaluna bihi, kuke roƙon juna da sunansa. In kana so wane ya maka abu, sai ka hada shi da Allah, ka hada shi da girman Allah. In kana so wane karya maka abu kaza, sai ka hada shi da Allah, ka hada shi da girman Allah. Shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi. Sai a ƙarshe Allah ya ce wal arhama, kuma ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. Shine wattaqul arhama, inji malaman tafsiri, wattaqul arhama an taqta'uha, ku ji tsoron zumunci kar ku yanke. Anan Ubangiji ne yake mana wasiya, yake mana umurni da mu yi taka tsantsan wajen yanke zumunci. Shine wal arhama, inna Allaha kana alaikum raqiba, lallai Allah madaukakin sarki ya kasance a gare ku mai bibiyan abubuwan da kuke aikatawa. Waɗanda suke saba masa, Allah na bibiyan ayyukansu, yana sane da su, ba za su kuya daga gare shi. Waɗanda suke yanke zumunta, Allah na bibiyar su, ya san me suke, ba za su kuya daga gare shi ba. Kaga wannan ayar ta nuna mana wajibcin sadar da zumunta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zumunci da ka gani tana rataye da al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya sadar da ita sai Allah ya sadar da shi, wanda yake yanke ta sai Allah ya yanke shi. To saboda haka wannan kissar ƴan uwa da muka karanta ta nuna mana abun so ne ka ci gaba da sadar da zumunci wa danginka, koda su suna yanke maka, su ne a rana kai kana inuwa. Inda za ka ci gaba da sadar musu, karka ce wani baya yi mun, baya sadar mun, ni ma ba zan masa ba, ba zan sadar masa ba. Kenan rama masa kake yi, ba wai lada kake nema gurin Allah ba. In ya maka ka masa, in bai maka ba, ba za ka masa ba. Wannan ba mai sadar da zumunci ba ne, mai ramawa ne. Mun gane, mu bambance tsakanin mai sadar da zumunta da kuma wanda in an sadar masa zai rama. Shi ba mai sadar da zumunta sunansa ba, shi mai ramawa ne in an masa. Amma mai sadar da zumunta shi ne, ko ka sadar masa ko ka yanke masa, shi zai sadar maka. Wannan shi ne mai zumunci. Shi ne mai zumunci. Ko ka cutar da shi ko kar ka cutar da shi, shi dai ya san kai danginsa ne zai sadar maka. Wannan shi ne mai sadar da zumunci. Wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu manzon Allah, yana koka masa yanda yake wahala da danginsa, suna wahal da shi, suna cutar da shi, shi kuma yana kyautata musu. Ya ce ya Rasulallah, dangina ina kyautata musu, su kuma suna cutar da ni, ina sadar musu da zumunta, su kuma suna yanke min zumunta, ina taimaka musu, su kuma suna ƙoƙarin ganin bayana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, in har ka ci gaba da tafiya a yanda kake da su, fa ka'annama tusiffuhumul malla, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tamkar gasasshiyar ƙasa kake ciyar da su. dawainiya da kake musu ta aljihu wacce za su amfana da ita kaman suna shan wutan jahannama ne cikin cikin su, kaman suna cin gasasshiyar ƙasa ce wacce aka narka ta tai jajawur ka ba su suke ci in har kuka ci gaba da tafiya a haka. Me wannan magana na Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ne? Kenan kai da kake sadar musu, duk da gashi yanzu a duniya suna jin daɗin wannan sadarwar, to wannan sadarwar da za ka musu su ji daɗinsa zai zama musu azaba ranar gobe kiyama. Me yasa? Saboda kai ka sadar musu ka sauke nauyin da ke wuyanka gurin Ubangiji, ka tsira ka rabautu, su kuma nauyin da ke wuyansu ba su sauke ba, bugu da ƙari kai da kake sadar musu cutar da kai suke, to nan cutar da kai ɗin da suke yi kai kuma sai ya zama maka alkhairi ranar gobe kiyama. Kai kuma amfanar da su da kake wannan amfanin, ko da a nan duniya sun ji daɗin amfanin, sun amfana da amfanin, ranar gobe kiyama zai zama musu bala'i da azaba da uquba. Shine ma'anar faka annama tusifuhumul manna, kai ka ce gasasshiyar ƙasa kake ciyar da su wacce aka narka ta cikin wuta, ka ba su suka ci, ta narka musu bakinsu, makogoransu, ta tsintsinka musu hanjinsu. To shine wannan hadisi ne na nuna mana hatsari da illa mutum ya zama yana sadar maka da zumunci kai kuma kana yanke masa, kana jefa kanka cikin halaka, kana jefa kanka cikin bala'i da fitina. Gara kai ma ko da ma ba za ka sadar masa ba karka cutar da shi, amma ka sadar masa ka tsira gaban Ubangiji, wannan shi ne yafi. Abu na 19, darasi na 19 da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta, za mu fahimci abun so ne yin afuwa ma wanda ya maka ba daidai ba. Wannan abun so ne a mahanga ta addinin Musulunci. A shari'ar Musulunci, ka yi afuwa ma wanda ya ɓata maka, wanda ya saɓa maka, wanda ya kuskure maka, wanda ya maka ba daidai ba, wannan abun so ne. Ana so a yi ana afuwa, ana yafiya. Kar ka zama kai mutum ne wanda baya yafiya, in dai an masa sai ya ɗau mataki, in dai an masa sai ya mai da martani, kar ka zama haka. Ka zama mai afuwa, ka zama mai kau da kai idan an maka abin da bai dace ba. Haka Allah ya gaya Sayyidina Abu Bakar, Allah ya yarda da shi, da ya ce hidimar da yake yi wa mista daga yau ya daina. Allah ya ce a'a, ya ci gaba da yi, kar ya yanke. Allah ya ce falyafu walyasfahu, su yi afuwa, su kau da kai. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku din bakwa san Allah ya gafarta muku? Ka kenan idan mutum ya ma ba daidai ba, yi masa afuwa, fatan kai ma Allah maka afuwa, tunda ko shakka babu kana zunubi, muna zunubi dukkanmu, kullukum khata'un, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama, dukkan kuma su zunubi. To tunda muna zunubi, ai za mu yi fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala mana afuwa. To daga cikin sabubba da suke sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa bawa afuwa, bawa shi ma ya zama yana wa ɗan uwansa afuwa. Idan za ka yi wa ɗan uwanka afuwa, kai ma Ubangiji zai maka afuwa. Kenan wannan yana nuna wanda baya yafiya, baya afuwa, shi ma Ubangiji ba zai yafi masa ba, ba zai masa afuwa. Ina fata mun gane bayani. Tunda Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ba kwa son Allah ya gafarta muku? Kenan in kuna son Allah ya gafarta muku, kuma ku yi afuwa ma wanda ya saba muku. In kuma ba kwa son Allah ya gafarta muku, wanda ya saba muku kar ku masa afuwa, sai ai ta tafiya a haka. Kana saba wa Allah, mutane in sun saba ma ka ce ba za ka yafe ba, sai ka ɗau mataki, wallahi sai ka mai da martani, Allah shi ma sai ya ƙi maka afuwa, ya ƙi yafe maka. Laifukan da kake yi na saba masa sai su yi ta tafiya, sabubba da za su sa Ubangiji ya maka afuwa, ka kauce musu. Wannan kissar daga cikin abubuwan da za mu ɗauka, za mu fahimci abun so ne mutum ya zamanto mai afuwa, abun so ne mutum ya zama mai yafiya. Saboda duk sanda aka haɗu mutane aka zauna a inuwa guda, dole wani zai saba ma wani, dole wani zai ma wani abun da ransa zai so su, wani zai ma wani abun da bai ji daɗi ba. To saboda haka ana afuwa, fatan Ubangiji mana afuwa. koda cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu irin haka din ina ya ga mu da imanin mu bai kai nasu ba takawar mu bata kai tasu ba an samu sabani tsakanin sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Abubakar sai bai yi cewar shine fa bai kyauta ba a sabanin nan da aka samu sai ce Umar ya afuwa yi mun hakuri kai hakuri ban kyauta ba abin da nayi Umar kuma ya fusata Allah ya dade su gaba daya sai tashi ya kama hanyar sa ya tafi gida sayyidina Abubakar yana nadaman abin da ya faru tsakanin su yana ga bai kyauta ba sai bi sayyidina Umar gida yana ta bashi hakuri yana ta bashi baki amma ya riga ya fusata ya shiga gidan sa ya mai da kofa ya rufe sayyidina Abubakar jikin sa yayi sanyi yana ga me yasa yayi kaza wa Umar ai ko bai kyauta ba da yayi kaza da kaza da kaza sai kama hanya ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana hango shi yana tafi yana rike da mayafin sa a hannu dama mun san suturar su ba irin tabu bace mayafai ne guda biyu mayafi ɗaya suna daura shi a kunkumin su ɗaya kuma siyafa a kafadar su to annabi sai gan shi yana tafi rike da mayafin sa kana ganin sa kaga alamar yana cikin wani yanayi Annabi yana hango shi yace kai amma nan komai akai akwai abin da ya rintsa da shi tsakanin sa shi da wai saboda kana ganin sa kaga alamu na rashin walwala alamu na rashin fara'a alamu na wanda yake cikin damuwa ko wata matsala sannan Abubakar da ya iso sai ya nemi guri ya zauna bai magana kowa ba bayan sallama da ya ba a dade ba sayyidina Umar da ya shiga gida sai ya ce ah to ni ma kofa Umar ban kyauta ba yanzu mutum irin Abubakar ya nemi afuwa ta na ki masa kuma har ya biyo ni gida ban saurare shi ba ka ni fa naji kunya wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sashi na duba maslahar sashi ba maslahohin su na kashin kansu suke duba ba kowa yana duba dan uwansa kuma yana duba yan uwantaka ta musulunci shine sayyidina Umar ya fita daga gidansa bai zame ko ina ba sai gidan sayyidina Abubakar shi ma zai je bashi baki yace ni ma dai kan ban kyauta ba da naki sauraron ka da yaje gidan sayyidina Abubakar ya kwankwasa kofa yace Abubakar na nan aka ce ai tun fitansa da safe bai dawo ba sai fahimci cewar ba gida ya taho ba ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bi shi majalisin manzon Allah da yazo manzon Allah na zaune da sahabbansa sai yake bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru ya kwashe labarai duka ya juye wa annabi annabi sai bai ji dadin abin da ya faru ba idanun annabi suka canja suka kada suka yi jajawo yace Allah ya aiko ni gare ku nace ya ku mutane kuka ce ƙarya kake Abubakar yace gaskiya kake ya taimaka mun da dukiyarsa lokacin da mutane kowa ya kankame dukiyarsa yace shin za ku bar abokina ya sakata ya wala shin za ku bar abokina ya sakata ya wala shin za ku bar abokina ya sakata ya wala ya faɗi wannan hasau sayyidina Abubakar ya kafa gwiwoyinsa aka sai ce ya rasulullah ni ne ban kyauta ba annabi bai saurare shi ba yana ta magana sallallahu alaihi wasallam wannan takaitacciyar kissa ƴan uwa za ta nuna mana cewar hatta cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan samu sabani to saboda haka idan an samu sabani ko rashin fahimta tsakaninka da dan uwanka abokinka kuma shine bai kyauta ba to ka masa afuwa saboda kai ma ubangiji subhanahu wataala ya maka afuwa kowa yana son afuwar ubangiji ba wanda baya so to saboda haka mu sani daga cikin sabubba da dalilai da suke sa bawa ya dace da afuwa ta ubangiji subhanahu wataala shi ma ya zama mai yin afuwa wa ƴan uwansa bayin Allah wannan sai yasa ya yi ta dacewa da samun afuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasi na 20 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta wanda zai zama shine na kusa da ƙarshe. za mu fahimci hatsari da illar cutar da bayin Allah na kware. Duk wanda ya zama bawan Allah na kware salihi mutumin kirki, to cutar da shi yana da hatsari ga wanda zai cutar da shi. Saboda me? Tunda shi salihin bawa ne, mutumin kirki ne, mutum ne wanda yake na kware, yana kusa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dole ko ba jima ko ba daɗe Ubangiji sai ya bi kadinsa, ko da ya nemi Ubangiji ya bi kadinsa ko bai nema ba, ko da bai koka wa Ubangiji ba, Ubangiji zai bi kadinsa. Wanda kuma ya cutar da shi, Ubangiji zai tabar da shi. Mun fahimci wannan daga kissa. A ina muka fahimci wannan daga kissa? Ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar, waɗanda suka kunshi wanke matar Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jifarta da aka yi da kalma ta zina alfasha. Cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhira lamassakum fima afattum fihi adhabun adhim. Allah maɗaukakin sarki ya ce ba da dan falalar Allah maɗaukakin sarki ba a kanku, ku waɗanda kuka yi ta yawo da wannan magana na ɓatanci wa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ba da dan falalar Allah a kanku ba, da rahamarsa a gare ku a duniya da lahira, da azaba ta same ku mai girma dangane da abin da kuka kutsa ciki na jifar baiwa Allah ta kwarai da kalmar alfasha. Wannan ayar abin da take nufi shine Ubangiji ya yi tanadin fal azaba wacce take mai girma ga wanda suka cutar da baiwar Allah ta kwarai, ummuna Aisha. Azabar kuma ba ta takaita iya a lahira ba, har a duniya. Kenan wannan yake nuna wanda zai zama yana cutar da bayin Allah na kwarai, ko yaushe Allah zai iya saukar masa da azaba a rayuwarsa ta duniya. Allah zai iya nuna masa fushinsa a duniya, gabanin kuma ya je ya haɗu da gamansa a lahira. Abinda ayat take nufi kenan, ba da dan falalar Allah ba kenan. Allah ya musu falala waɗanda suka kutsa cikin wannan al'amari. Cikin su akwai sahabbai duk da basu da yawa, sai kuma munafukai. To munafukan nan sun ci albarkacin sahabban Annabi, sai Allah ya musu falala, ya ji kansu, ya tausaya musu, ya ɗaga musu ƙafa. Ba da dan haka ba Allah ya ce lamassakum fima afattum fihi azabun adhim. Ba da dan falala Allah da rahamarsa ba, dangane da cutar da baiwa Allah nan da kuka yi mata ta kwarai, matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, mutumiyar kirki, baiwa Allah mai karatun alqur'ani da haddasa, mai haddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba da dan falala Allah da rahamarsa ba, da Allah ya shafe ku da azaba wacce take mai girma a duniya da lahira. Wannan yake nuna illar cutar da mutumin kirki, bawan Allah na kwarai, wanda ke kokarin ibada, yana tsaida sallah, yana kokarin aikata umurnin Ubangiji, abubuwan da Ubangiji ya hana yana nisanta su, to yana da illa, yana da hatsari a rayuwarka, ka zama kana cutar da shi. Kamar yadda muka fahimta daga aya, Allah maɗaukakin sarki ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ita ma wannan aya ta biyu ta ƙara nuna mana illar cutar da mutanen kirki. Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina, lallai waɗannan da yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu, suke so alfasha ta watsu cikin muminai, suke so alfasha ta watsu cikin muminai, suke yada maganganu na ƙarya a cikin muminai, maganganu na ƙage a cikin muminai. Allah maɗaukakin sarki ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, suna da azaba wacce take mai raɗaɗi a duniya da lahira. Shi yasa a baya muka yi bayani cewa duk wanda zai cutar da bawan Allah na kwarai, tun daga duniya Allah zai fara haɗa shi da gamansa, tun daga duniya Allah zai fara ƙasƙantar da shi da wulaƙantar da shi, gabanin ya je ya haɗu da talahira. Talahira kuma ta fi muni, ta fi tsanani. shi yasa annabi ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhir, suna da azaba wacce take mai radadi a duniya ta yadda suke so su ga maganganu na kage sun watsu cikin mu'minai, ta yadda suke kokarin cutar da mu'minai, suna da azaba wacce take mai radadi a duniya da kuma azaba wacce take mai radadi ranar gobe kiyama. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ya san daidai, shi ya san nagari, shi ya san na banza, ku ba ku ba ku sani ba, saboda ba lallai ka shiga cikin zuciyar mutum ka ga ya zuciyarsa take ba, amma dukan mu anan kowa Allah ya san zuciyarsa, me nagarta a cikin mu Allah ya san, kishiyarsa ma Ubangiji subhanahu wata'ala sani, saboda babu abin da yake kuya wa Ubangiji subhanahu wata'ala. Yanan wannan kissa da muka karanta ƴan uwa ta nuna mana illar cutar da bayin Allah na kwarai, kuma wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga duk wani wanda zai cutar da bawansa na kwarai, to Ubangiji zai yi fito na fito da shi, kuma sunna ce ta Ubangiji har kiyama ta tsaya, ba iya zamanin annabi kawai, ba iya matar annabi kawai ba, duk wani wanda yake mutumin kirki matukar zaka tsangwame shi ka cutar da shi, to Ubangiji yana nan a madakata, zai ɗauki mataki mai tsauri a kanka. Saboda haka mu yi hattara wajen cutar da bayin Allah na kwarai, wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi, hadisin da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, yana cikin hadisul Qudusi, wanda magana ce ta Ubangiji amma kuma ba aya Qur'ani ba, shi ake kira hadisul Qudusi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki na cewa man adali waliyan, duk wanda ya yi gaba da waliyina, waliyin Allah kuma shine bawan Allah na kwarai, wanda ke ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah, wanda ke nisantan hani na Ubangiji da abin da yake haramun, wannan yana cikin waliyan Allah, masoya Allah wanda Allah yake so shi. To Allah maɗaukakin sarki ya ce man adali waliyan, duk wanda ya yi gaba da waliyina masoyina, Allah maɗaukakin sarki ce faqad azantuhu bil harb, lallai ina shelanta masa ya fito mu yaki. Wa zai iya yaki da Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda ya mulki kowa, ya mulki komai, ba abin da zai faru sai da ikonsa, ba abin da zai auku sai da ganin damansa. Yanzu idan Ubangiji ya ga dama a yau, a yanzu ya ce duk mu mutu, kowa dole ya faɗi ya mutu, ba wanda ya isa ya saura. Idan Ubangiji ya ce duk mu tsaya, ba wanda zai zauna, to ba wanda ya isa ya zauna, duk duniya ba wanda ya isa ya zauna, to ya isa ya yaki da Ubangiji. To shi ne malamai masu fassarar wannan lafazi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce man adali waliyan, duk wanda ya yi gaba da waliyina, faqad azantuhu bil harbi, na masa shelai fito mu yaki. Suka ce abinda wannan gaba take nufi shine Ubangiji na sanar da shi halakarsa ta zo, saboda ba za ka iya da Ubangiji ba, sai dai ka halaka, al'amarinka ya ɗaiɗaice, ka shiga uku ka lalace. Kenan wannan lafazi ko wannan hadisi ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi mana mu bayinsa kan cewar duk wanda zai yi gaba da mutumin kirki cikin bayinsa, to fa wannan halakarsa ta zo, ƙarshensa ya zo, al'amarinsa zai lalace, ba zai kai labari ba. Shi ne ma'anar faqad azantu bil harb. Abu na ƙarshe, darasi na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita, wadda shine darasi na 21, za mu fahimta daga kissar cewar lallai munanawa mutumin kirki zato yana rage imanin bawa. Idan mutumin kirki ne, kar ka zama mai munana masa zato, ka zama mai kyautata masa zato, ko da abin da ka gani daga gare shi ya dan baka kokonso ko shakku, to ka kalli abin ta mahanga wacce take mafi kyau, kar ka kalli abin ta mahanga mummuna. Saboda me? Saboda dama an san shi mutumin kirki. Mun gane wannan bayani. Idan mutumin kirki ne, kaga wani abu wanda akwai kokonto tattare da shi, ko akwai shakku, to kyautata masa zato, Misali mutum ne an san shi bawan Allah na kwarai, baya aikata ayyukan sako, duk wani aikin alkhairi zaka ganshi a cikin dumudu, kawai wata rana sai ka ganshi suna wucewa da wata, sai ka ce ta yi yar uwarsa ce, ko da baka san ta ba, ko ce ta yi matarsa ce, ka ce oh, suwa ne an lalace, ko kuma suwa ne dama yanda yake nuna mana mutumin kirki ne, ashe duka ƙarya ne, ku ganshi da wata mata dai, a karka zan mai muna zato wa bawan Allah na kwarai, ko da ku kaga wani abu na kokonto tattare da shi, ko da kaga wani abu na shakku tattare da shi. Ai abin da ya faru da Ummu na Aisha kenan, ko ai Ummu na Aisha kowa san mutumiyar kirki ce, babu daya cikin sahabban Annabi da yake kokonton nagartarta. Kwatsam sai aka angota ita da Safwan bin Mu'attal suna tahowa, sai me, sai munafiki yayi amfani da damar, Abdullah bin Ubay bin Salul yace la, wannan dai ba muharraminta bane, ba dan uwanta bane, ba danginta bane, ba shi da alaka da ita, yau dubunta ya ci, dama mutumiyar banza ce, take nuna mana ta ita mutumiyar kirki. Wannan lafazi yayi ta yawo da shi cikin sabon Annabi, sai wasu suka dauka, wasu kuma suka yi watsi da shi. To kaga anan gurin baiwa Allah ce ta kwarai, da ganin abu kwaya daya sai aka kalli abun ta mahanga wacce take mummuna, maimakon a kalli abun ta mahanga wacce take kyakkyawa. Kuma daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya zo ya wanke ta. To haka al'amarin yake a yau, inda zaka ga wani mutumin kirki cikin wani abu wanda akwai kokonto ko shakku ciki, to kyautata masa zato, ka kyautata masa zato, saboda kyautata zato wa dan uwanka mumini alama ce da take nuna imaninka, muna na zato wa dan uwanka mumini alama ce da take nuna rashin imaninka ko kuma raguwar imaninka. Haka Allah ya tabbatar mana a cikin wannan kissa ta Ummu na Aisha. Allah madaukakin sarki ya ce ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'mini. Allah da kansa yake wa'azi, Allah yake musu wa'azi, musamman wanda suka yi ta yawo da wannan magana na batanci wa Ummu na Aisha. An ta'udu limithli, kar ku kuskura, kar ku sake maimaita irin wannan kazafi da kuka yi ma wannan baiwa Allah. Amma fa in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai, kenan mu'mini shine baya kazafi wa bawan Allah na kwarai. Yanzu mai yin kazafi wa bawan Allah na kwarai wannan ba mu'mini bane, in ma ko ba mu'mini bane, ko kuma mu'mini amma mai ragaggen imani, mai raunin imani. Wannan zai sa mu fahimta ƴan uwa, yin kazafi ko muna na zato wa bawan Allah na kwarai, mutumin kirki, yana rage imanin bawa. Kyautata zato wa bawan Allah na kwarai na ƙara imanin bawa. Sannan kuma alama ce daga cikin alamomi da ke tabbatar da cewa wani mumini ne, musamman idan ya zamanto mai kyautata zato wa mutanen kirki. Kuma alama ce daga cikin alamomi da ke nuna cewa wani ba mumini bane, musamman in ya zamanto mai muna na zato wa mutanen kirki. Kenan kaman anan gurin Allah ya bambance mana tsakanin muminai da wanda ba muminai ba. Muminai su ne masu kyautata zato bayan Allah na kwarai, waɗanda kuma ba muminai ba su ne masu muna na zato bayan Allah na kwarai. To shi yasa ya ce ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah madaukakin sarki yana muku wa'azi da kar ku kuskura ku sake irin wannan abin da kuka yi na kage wa matar ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam. Amma fa in kuntum mu'mini, in kun kasance mu'minai kar ku sake. Kenan in ba mu'minai bane za ku ci gaba da mu'mini, kenan shi yake jan kansa ya kyautatawa bayin Allah zato, wanda kuma ba mu'mini ba shine yake munanawa bayin Allah zato. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da darussa da muka yi ƙoƙarin fito da su ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Ummu na Aisha. Allah madaukakin sarki ya yadda da ita. Abin da za mu ƙarƙare wannan kissa tata da shi shine rasuwarta. Ta rasu lokacin khalifancin Sayyidina Muawiya, Allah yarda da shi, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yake jagora na al'ummar musu. a shekara ta 58 bayan hijira. Mun san Muawiya dan Abu Sufyan, Allah madaukakin sarki yadda da shi, ya jagoranci al'umma musulmi tsawon shekaru 20. Daga lokacin da aka kashe Sayyidina Ali, aka yi masa mubaya'a, aka zabe shi, aka rantsar da shi ya zama jagora na al'umma musulmi shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. To bai gushe ba, yana jagorantar al'umma musulmi har zuwa shekara ta 60. Anan ne kuma Allah ya dauki rayuwarsa. To ita ummuna Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu lokacin jagorancinsa a shekara ta 58 bayan hijira. Wasu malamai na tarihi suka ce ta rasu a shekara ta 57 bayan hijira, bambancin bayawa 57-58. To in ma ko a wannan shekara ta rasu ko a wannan, gabanin ta rasu ta yi wasiya cewar idan ta rasu a birne ta inda aka birne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da ta rasu sai aka kai ta inda sauran ƴan uwanta matan Annabi suke, waɗanda suka riga ta rasuwa, irin su Zainab bint Jahash, Allah ya yarda da ita, sai aka kai ta aka birne ta tare da su. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da kissar matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aura. Ta uku ita ce ummuna Aisha, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.